الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز قوتا جماد الآخرة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دليه ندا تلاتنا وان دي 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 دا أشرين دا أكو قوتا بيو شكرا تدبو بيو دا شا تقوز kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cikin uguwar Hausawa a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-imanu bil yawmil akhir wallafa Dr. Aliyu Muhammad Sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 45 a cikin wannan littafi a darasinmu da ya gabata muna magana akan abin da ya shafi wato tashe-tashen hankula da za su faru na alkiyama wanda daga ciki akwai mauranu sama wa fitaruha wato akwai kadawa da kaiwa da komowa da kuma ma daga karshe kecewa da ita kanta sama za ta yi kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadihan da kuma fadin Allah ta'ala wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya da kuma fadin Allah madaukakin sarki yawma tamuru sama'u maura da kuma fadin Allah ta'ala idha sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat da kuma fadin Allah fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiban as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula to duk waɗannan ayoyi suna magana akan irin yanayi da halayyar da ita kanta sama za ta samu kanta a wannan rana wato wanda hakan bai taba faruwa a gare ta ba wanda wannan yana nuna lalle akwai wani al'amari mai girma da yake kokarin wakana a daidai wannan lokaci daga cikin abubuwan da za su wakana a wannan lokaci akwai takwiru shams wa khasfil qamar wa tanathurun nujum wato akwai shafe hasken rana akwai kisfe hasken wata akwai tarwatsewar taurari wanda zai nuna cewa za a samu kai cikin duhu sai wanda Allah madaukakin sarki ya bashi haske Allah madaukakin sarki ka ba mu haske kamar yanda Allah ta'ala ya ce idhas samaa idhas shamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat da kuma fadin Allah ta'ala wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar da kuma hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin abi huraira inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ash-shamsu wal qamaru mukawwirani yawm al qiyama da rana da wata za a ture su a hade su guri guda kafin kuma a tafiyar da ainihin wato hasken su sannan abu na gaba akwai tabdilul ard, akwai musanya ƙasa da za a yi, wanda muka ce malamai sun yi maganganu guda biyu. Wasu sun ce ita ce dai wannan ƙasar da muke kanta, kwaskwari ma za a yi a yi mata wasu sufofin saɓanin irin sufofin ta nada, ta yanda babu wata alama da za ka iya ganewa cewa irin ta daɗin ce, tunda duk an rushe gine-gine ainihin wato dukkan wani kududdufi ko wani tafki ko wani ainihin wato kogi da ka sani duk an riga an tafiyar da ruwan an ƙone shi, duk wani ainihin wato dutse da ka sani to an nike shi an sheke shi, da haka ƙasa za ta zamanto an canza mata yanayi da sifa. Wasu kuma suka ce a'a, ƙasar za a canza mata ita kanta zatin ƙasar, ba irin ba wannan ƙasar da muke kanta bane, wata ƙasa ce daban da zatin da sifar gaba ɗaya za a canza. Wanda a ƙarshe dai muka fahimci cewa ƙasar nan guda biyu ce, akwai wannan wadda muke kai wadda za a yi taron mahashar a kanta na farko bayan an caccanza mata kamanni, wadda za a yi taron mahashar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda za a yi taron mahashar din a na farko, sannan sai kuma ƙasa ta biyu inda za a canza, wato inda za a yi hisabi. To wannan ita ce kacokan za a canza ƙasar da kuma ainihin wato yanayin ainihin wato sifar tata. Wanda har aka ce an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam to ina mutane za su kasance lokacin da za a canza ƙasa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna can dab da siradi, wato daidai kusa da gadar da za a hauta siradi. A ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala, yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi alwahidil qahar, da kuma hadithin wani bayahude da yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithin Thauban, da yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat, a daidai lokacin da za a yi wannan canje-canje a ina mutane suke? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hum fi dhulmati duna aljisr, suna cikin wani guri mai duhu, wato kafin akai inda wato gada take inda za a hau siradi. Abu na gaba shine akwai sujada ta al-khalaiq, ga baki ɗayan halitta za su faɗi su yi sujada a gaban Allah subhanahu wataala lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo domin yayi hukunci tsakanin ainihin wato halittarsa da kuma saukar mala'iku sahu-sahu, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzzila al mala'ikatu tanzilan, da kuma wa yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalika al-yawm al-haq faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Da kuma fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ika aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Da fadin Allah ta'ala wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Da fadin Allah madaukakin sarki hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al ghamam wal mala'ikatu wa qudhiya al amr wa ila Allah turja'u al umur. Da fadin Allah ta'ala walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al adhab bima kuntum takfurun. Da kuma fadin Allah ta'ala wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudhiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Waɗannan duk abubuwan da za su kasance kenan a wannan rana mai girma. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Kuma wannan shine gabar da muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala salisan ahwalul kuffar yawm al-qiyama. Gaba ta uku malam yace sai kuma yanayi da halayen da kafirai za su samu kansu a ranar al-qiyama. تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا. تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا. ما لا ينتهي للي حالي المتاني zata bambanta a wannan rana, bambanci bayyananne. Wa sanatahaddathu bi idnillahi ta'ala anil kuffar wa ghayrihim, yace da sannu in Allah madaukakin sarki ya bada dama, za mu yi bayani game da su kansu kafirai da wasunsu. Falladhina yuta'ammal fi nususil kitabi was sunna, duk wanda ya zamanto yana lura da nassoshin da suka zo a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, allati tuhaddithuna amma shahidil qiyama, irin ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke zantar da mu game da mahalartan nan ta alqiyama. Yara al ahwal al izam, lalle duk wanda yake mu'amalantar waɗannan ayoyi yake fahimtar abinda ayoyin suka kunsa, ya fahimci hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayani game da mahalartan alqiyama. Yara al ahwal al izam, lalle zai ga ashe akwai tsoro al izam, wato tsorace tsorace mai girma. Wal masa'ib al kibar, da musibu manya manya, allati tanzilu bil kafara al mujrimin, wato irin yanayi na musibu da bala'ai manya manya da suke sauka a wannan rana, bil kafaratil mujrimin, ga kafirai waɗanda suke al mujrimin, masu laifi, fi dhalika al yawm al azim, a wannan rana mai girma. Fa min tilka al ahwal, na daga cikin irin wa'ancan yanayiyika da halayya da kafirai suke wayar gari su samu kansu a kai a ciki, na daya, zullatuhum wa hawanuhum wa hasratuhum wa ba'suhum. Zullatuhum, kaskancinsu, wa hawanuhum, da wulakantuwarsu, wa hasratuhum, da nadamarsu, wa ba'suhum, da tsananinsu. Wato wannan duk yana daga cikin abin da kafirai za su samu kansu, wato wa ya'suhum, kai da dauke, wato yanke kaunarsu. Kaga zul, wulakanci ko kaskanci. Hawan, in ka dauki zul a matsayin kaskanci, hawan wulakanci, hasra nadama da dana sani, ya'as yanke kauna. To duk wannan sufofi ne da kafirai za su wayi gari su samu kansu a cikin su ranar alkiyama. Na farko za su samu kansu cikin zul, wato wulakanci ko kace kaskanci, wa hawanuhum, da ainihin wato wulakancin da za su samu kansu a ciki, wa hasratuhum, da kuma ainihin wato hasara da dana sani da tabewa, wa ya'suhum, da kuma yanke kauna da rahmar Allah da za su gani kurukuru a wannan rana. Fa min hadhihi al-ayat, malam yace daga cikin ayoyin da suka kunshi waɗannan sufofi na kafirai, qawlihi ta'ala, akwai fadin Allah ta'ala, walladhina kasabu sayyi'at jaza'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allahi min a'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudhlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah ta'ala yace walladhina kasabu sayyi'at, wadanda suka yi tsururucin miyagun ayyuka, wadanda suka aikata miyagun ayyuka, jaza'u sayyi'atin, Allah baya zalunci, sakamakon sayyi'atin, mummunan aiki da mutun ya aikata, to sayyi'atin mithliha, za a saka masa da mummuna kwatankwacin irin wanda ya aikata. Wa tarhaquhum dhilla, sannan kaskanci zai lullube su, ma lahum min Allahi min aasim, ba su da wani mai tsare su, ba su da wani mai kange su ya kare su, min Allahi, daga azabar Allah a wannan rana. Ka annama, kai ka ce kawai, ughshiyat wujuhuhum, fuskokinsu an lullube su ne da qita'an min al-layl, wani yanki na dare, muzliman mai duhu, haka za a ga fuskokinsu a wannan ranar. Fuskokinsu kaman wani yankin dare ne mai matsanancin duhu, haka za a ga fuskokinsu, babu haske, babu annuri. Ula'ika ashabun nar, Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne abokanan wuta mazauna cikinta, hum fiha khalidun, kuma su masu dawwama ne a cikinta. Suratu Yunus, kaga wannan aya ta nuna mana irin yanda kafirai za su samu kansu a cikin wannan rana,
game da abin da zai lullube su na kaskanci kuma ba su da wani mataimaki sannan fuskokin su babu annuri. Allah ya kiyaye. Aya ta biyu kaulihi ta'ala, fadin Allah ta'ala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi janbillah wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al adhab law anna li karah fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Allah ta'ala yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi mafi kyawun abinda aka saukar izuwa gare ku daga ubangijinku. Min qablu tun gabanin an yatiyakumul azab, azaba bata zo muku ba baghtatan ba zato ba tsammani wa antum la tash'urun ba ku sani ba. Ku bi mafi kyawun abinda aka saukar izuwa gare ku daga ubangiji suka ce shine alqur'ani, kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa shine mafi ma'ana ku bi alqur'ani, ku yi koyi da koyarwar alqur'ani, ku bi mafi kyawun abinda Allah ta'ala ya saukar muku. Min qabli an yatiyakumul azabu baghta, tun gabanin lokacin da azaba za ta zo muku babu shiri, baghtatan ba zato ba tsammani, lokacin da azaba za ta afko wa antum la tash'urun alhalin ba ku sani ba. An taqula nafsun, ku yi kokari ku bi abinda Allah ya saukar muku tun gabanin lokacin da rai mutum zai zo ya dinga cewa ya hasarata, rai ta dinga cewa ya wato nadama ta da hasarata ala ma farratu, bisa ga abinda nayi sakaci da shi fi janbillahi, abinda ya shafi bangaren addinin Allah. Wa in kuntu lamina sakhirin, hakika na kasance daga cikin masu izgilanci. Za a gaya mana gaskiya, a ja aya mutum yayi wa aya izgili, a kawo masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izgili saboda yana jin karfi a jikinsa da kuruciya, saboda yana jin kudi a tattare da shi, saboda yana ganin wata wani mukami ko wani mulki ko wata kujera da yake kanta ko dukkan wata dama da Allah madaukakin sarki ke arawa bawa daga cikin bayinsa. Mutum ya rudu da wannan ya zamanto yana yi wa addinin Allah izgili, yana yi wa ayoyin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam izgili. To Allah madaukakin sarki ya ce ayi maza maza, abi abinda Allah ta'ala ya saukar tun gabanin azaba bata zo ba, wanda wannan azaba za ta zo ne ba tare da shiri ba, kar ya zamanto har zuwa lokacin da rai za ta zo ta dinga wannan cizo tana dana sani tana nadama akan abin da ta yi na sakaci game da abin da ya shafi janibin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin, ko kuma ita dai wannan ran ta zo ta dinga cewa, ma'ana ta yi kokari ta yi abin da ya kamata kafin ta zo ta dinga cewa law anna Allah hadani, ina ma dai da Allah ya shirye ni, la kuntu minal muttaqin, da na kasance daga cikin almuttaqin masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah. Aw taqula, ko kuma wannan ran ta dinga cewa hina taral azab, lokacin da taga azaba, law anna li karratan, ina ma za a sake dawo da ni duniya, fa akuna minal muhsinin, na kasance daga cikin masu kyautatawa. Allah ya ce bala haka al'amarin yake, haka lamarin zai kasance. Qad ja'atka ayati, Allah ya ce ayoyi na sun zo maka, fakadhabta biha, ka ƙaryata game da ayoyin, wastakbarta, kai girman kai gabarin yin aiki da ayoyin, wa kunta minal kafirin, ka kasance daga cikin waɗanda suke kafirai. To kaga wannan shi ma yanayi ne da waɗanda suka kangare wa dokokin Allah, waɗanda suka kafurce wa sakon da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi, yanayin da za su samu kansu a ciki kenan. Za su zo su yi dana sani, za su yi cizi ɗan yatsa, za su zo su yi ainihin wato kaico akan abin da suka bata na lokaci da Allah ta'ala ya ba su a nan duniya, ba su yi abin da ya kamata ba har ainihin wannan rana ta kasance a kansu. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wala yas'alu hamimun hamima yubassirunahu yawaddu almujrimu law yabtadi min adhabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah madaukakin sarki yace wala yas'alu hamimun hamima,
rana ce da Hamim makusanci baya tambayar ina maso ina wato dan uwansa yake, makusanci baya tambayar ina makusancinsa yake. La yasalu Hamimun Hamima, masoyi baya bincikar wai ina halin masoyinsa, wani hali masoyinsa yake ciki. Yubassarunahum, Allah yace zaka gansu. Yawaddul mujrimu, kafiri mai laifi a wannan ranar, yawaddu yana burin, law yabtadi, ina ma za a bashi dama ya fanshi kansa, min azabi yawmi idhin, wato daga azabar wannan ranar, bi banihi da ƴaƴansa, wa sahibatihi da matarsa, wa akhihi da ƴan uwan dan uwansa, wa fasilatihi allati tu'wihi, da danginsa ƴan uwansa da suka bashi kariya suka taro shi, wa man fil ardi jami'an, da duk wanda ke ban ƙasa gaba daya, thumma yunjihi, sannan shi yunjihi wannan fansar ta tsere ta kubutar da shi ta tseratar da shi. Ma'ana rana ce da mutum zai dinga tunanin, rana ce da mutum zai ce ina ma za a karbi ƴaƴansa gaba daya, a karbi matarsa, a karbi danginsa gabaki daya, da dukkan abin da ya mallaka, dan ya kubutar da kansa ya fanshi kansa daga azabar wannan ranar. Shine Allah madaukakin sarki yace yubassarunahum yawaddul mujrimu, yana ganin su lokacin da almujrim mai laifi, law yabtadi, zai dinga cewa ina ma dai, yabtadi zai iya fansar kansa, min azabi yawmi idin, daga azabar wannan yinin, bi banihi da ƴaƴansa, ko za a karbi ƴaƴansa shi a kyale shi, wa sahibatihi, sahibarsa, masoyiyarsa, matarsa, yace ko za a karbe ta a madadin fansa na irin wannan azaba da ake kokarin a sashi a ciki, wa akhi, da dan uwansa, wa fasilatihi allati, Allah yace kai hadda dangin sa ma za ka ji mutun yana ihu yana a shi dangin sa ma ya bayar, ya bada kaza, ya bada duk ya bayar, inda za wa'annan abubuwan za su zama fansa a game da azabar Allah madaukakin sarki a wannan ranar. Allah ta'ala yace wa man fil ardi jami'an, kai za ka ji mutun ma yana tayin in za a karbi gaba daya fansar gaba ɗaya waɗanda ke duniya gaba ɗaya, shi ya tsira ya kubuta ya yarda. Abu na biyu, iswidadu wujuhihim wa tagayyuriha, ko wa tagayyuriha, iswidadu wujuhihim, wato duhu da baki na fuskokin kafirai a wannan ranar, wa tagayyuriha, da kuma canza fuskokin, ko wata gayyuriha, da canzawar fuskokin kafirai a wannan ranar. Ba fuskokin kafirai ne kawai za su canza ba, wato akwai canje-canjen fuskoki da dama, amma nan dai kafirai lallai a karan farko su suna daga cikin wanda za su tashi a cikin wato masu duhun fuska. Fuskar su za ta canza, za ta yi baki, ta yi muni. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, amma allazina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Allah ta'ala yace yawma tabyaddu wujuhun, ranar da wasu fuskokin za su yi haske, wasu fuskokin za su yi annuri, za su yi fari, wa taswaddu wujuh, kuma wasu fuskokin su yi baki kirin. Fa'amma alladhina suwaddat wujuhuhum, amma waɗannan da fuskokin su suka yi baki kirin, akafartum ba'da imanikum, za a tambaye su, za a ce da su akafartum, yanzu kun kafirce, kun kafirta, ba'da imanikum, bayan da kun yi imani, fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun, ku dandana azaba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci. To kaga a wannan aya mun fahimci cewa kafirai za su wayi gari da bakaƙen fuska a wannan ranar ta tashin alkiyama. Wa qala ta'ala wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyama, ranar alkiyama, taral ladina kadhabu ala allah, kana ganin waɗannan da kazabu ala Allah suka yi ƙarya ga Allah, wujuhuhum, fuskokinsu musu waddatun, baƙaƙe kirin, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin, ashe wutar jahannama bata zama mazauna wajen zama ba lil mutakabbirin, ga masu girman kai game da ayoyin Allah, masu girman kai ga barin shari'ar Allah, masu girman kai ga barin ayoyin Allah. Lalle ko shakka babu, wutar jahannama ta tabbata wajen zama na dindindin ga waɗanda suka kafirce. Allah ta'ala ya kiyaye. Abu na uku, kaga abu na farko kaskanci, abu na biyu duhun fuska, to abu na uku kuma rushe ayyukansu da za'a yi. Ihbabu a'malil kuffar, rugurguje ayyukan kafirai da za'a yi. Aikin kafirai za a rushe shi. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru, wadanda suka kafurta, a'maluhum, ka san misalin ayyukan su, duk wannan Red Cross taimako da suke ta yi akai akai, ana yaƙe-yaƙe can su ɗebi magunguna da abinci cika, suna zuwa suna raba wa mutane, duk wani taimako da kaga kafirai suna yi, Allah madaukakin sarki yace duk abin da suke yi na gari na kirki, to sai dai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya anan, ya ƙara musu ila tsawon rai, ya ƙara musu kuɗi, ya ƙara musu kaza, amma ranar tashin alkiyama ba za su ga wannan aikin ba cikin mizanin kyawawan ayyukansu. Allah madaukakin sarki yace misalin aikin waɗanda suka kafirce, kasarabin, kamar kawalwalniya ce, biqi'atin, a wani faffadar, a wata faffadar farfajiya, faffadan fili, yahsabuhu adh-dham'anu ma'an, wanda ke cikin yanayi na kishirwa, yana zato yana tsammanin waccan kawalwalniyar da yake hangowa ruwa ne, hatta idza ja'ahu, har sai in yazo gurin, lam yajidhu shay'a, ba zai samu komai ba, ba zai tarar da komai na ruwa ba a gurin, wa wajada Allaha 'inda, sai ya tarar da Ubangiji a wajen, fa waffahu hisabahu, ya cika, wato ya cika masa hisabinsa, wallahu sari'ul hisab, Allah mai gaggawar hisabi. Allah madaukakin sarki ya bada misalin ayyukan kafirai da kawalwalniya. Kawalwalniya wato wani yanayi ne wanda idan mutum yana cikin halin tafiya, musamman yanzu da muke muna da titina, kwalta, wani lokaci in rana tayi rana sosai, ka dau hanya doguwar tafiya, kana tafiya sai ka dinga ganin gabanka kamar ruwa ne a kwance akan titi. Yanzu wanda yake cikin halin matsanancin kishirwa, inda ya baro yake tunanin ba ruwa, ya fara hango wannan yanayin kamar ruwa ne a kwance akan kwalta, zai sa ran zai yi tsammanin zai samu ruwa a gurin, domin alamar akwai ni'ima, domin ga ruwa tun yana gani a kwance akan kwalta. To wannan ruwan mai kamar ruwan da mutum yake gani a kwance akan kwalta, sai ya je gurin sai ya gan shi guri ne busasshe, ba alamar ko dugo na ruwa a gurin. To wannan ita ake kira kawalwalniya. Kamar yanda wannan kawalwalniya ba za ta amfani mai jin kishirwa ba, sai ma ƙara masa takaici da bakin ciki in ya je gurin ya tarar da ba ruwa ba ne. To haka aikin kafiri ranar tashin alkiyama. In kawalwalniya za ta taimaka wajen fitar da ko kawar da kishi ga mai jin kishirwa, to aikin kafiri zai, wato zai taimaka masa wajen fitar da shi daga tashin hankali da musiba da azabar Allah ranar tashin alkiyama. Shine ma'anar buga misalin da Allah madaukakin sarki yayi anan. Sai aka buga aikin kafirai da kawalwalniya, kamar kawalwalniya ba gaskiya bace, to haka aikin kafiri ba gaskiya bane, saboda sharadin karba aiki guda biyu ne. Duk wanda yayi aiki yake neman sakamako a wajen Allah, to wajibi ne ya cika sharuɗa guda biyu. Idan waɗannan sharuɗan ba su cika ba, ko musulmi ne ya yi aikin Allah ba zai karɓa ba, kuma ba zai samu wannan sakamakon aikin ba ranar tashin alkiyama. Al-ikhlas wal mutaba'a, ikhlas yi don Allah. Mutum ya zamanto yana yayi aikin da kyakkyawan niyya, yayi ne don Allah, sannan ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan sharuɗan guda biyu kafin aiki ya zama karfafe sai an cika waɗannan sharuɗan. To wani lokaci za ka kafiri bai ma cika ko ɗaya ba. In har wanda ya rasa guda ɗaya ya rasa sakamakon aiki, ina ga wanda ya rasa guda biyu. Duk irin ikhlasin ka in kai abin da Annabi bai koyar ba ba ka samu lada ba. Duk irin rukunka da sunna da koyinka da Annabi sallallahu alaihi wasallam in riya ta shiga cikin aikin ka kai aiki ba ikhlasi Allah baya so. Allah ba zai karba ba. Shi yasa ka ga ma sharadin karba aiki guda biyu ne al-ikhlas wal mutaba'a. Ka tabbatar da aikin da zaka yi ikhlasi shine farko kuma ya zamanto ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In aka samu daya ya zaude to aikin ka yana dilo ne ba shi da ba za a dora shi a mizani ba ballanta zaka yi tunanin ya amfane ka ranar tashin alkiyama. To za ga wani lokaci kafirin zai iya yin abu da kyakkyawan niyya amma ba mutaba'a. To wani lokaci kuma ma sai ya zamanto yayi ne saboda wata manufa da yake so ya cimma. Kai kana ganin kana cikin kangi, kana cikin wahala, ya kawo ma taimako, ya kawo ma dauki. Tsammani kawai sai kai dauka tausayi ne da imani yasa ya kawo maka. A'a, shi yana da wani hadafi a karkashin kasa da yasa ya kawo maka tallafin kaza, ya kawo ma tallafin sutura, ko ya kawo ma tallafin abinci, ko ya kawo ma tallafin magani. Amma shi a karkashin kasa akwai abin da yake nufi. To kaga shi ya ma rasa guda biyu, ba ikhlasi ba mutaba'a. To idan ya zamanto a rashin guda ɗaya ya sa aikin mutum ba zai zama karfafe ba, ina ga an rasa guda biyu. Na farko ba ikhlasi kuma bai dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. To shi yasa aikin kafirai ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya misalta shi da kawalwalniya. Yanda kawalwalniya ba ta da wani amfani ga mutumin da yake jin kishirwa, haka aikin kafiri duk nagartarsa ya je asibiti ya raba magunguna ya taimaka wa waɗanda suke cikin abin nan, ya kai su turu irin guraren da ake bukatar sutura, ya kai dauki na kaza, ya kai dauki kaza, ya bada kuɗi kaza. Kamar wanda aka ce ya fi kowa kuɗi a duniya, zaka ji wani lokaci an ce ya zauta ruwa ne kaso na kuɗi, ya ce a kai gidan marayu. Ko ka ga mutum ainihin wato kafiri ya tara kuɗi, ya waro wani kuɗi kawai ce ya dauki nauyin marayu, ko ya dauki nauyin masu larura iri kaza, duk wanda zai sha maganin cutar kaza, wannan fund din na shi wannan baturen ko wannan kafirin shi yake sponsor din, wato yake sponsor din wannan. Duk wannan abin da suke yi na alamar nuna jin kai da tausayi da kai taimako da dauki gurare ba wani amfani da zai musu ranar tashin alkiyama. In har wannan aikin na kai dauki magunguna, kai daukin magunguna, kai daukin suturu da abinci da dukkan wani nau'i na taimako da scholarship da suke babbawa dalibai a je a yi karatu, in zai amfane su ranar tashin alkiyama, to kawalwalniya za ta amfani mai jin kishirwa akan kwalta. Shine misalin da aka yi maka dan ka gane, bil misali yattadihul maqal. In ana so ka gane bayani sai a baka example. Allah madaukakin sarki yace sai mai jin kishirwan nan ya je yana tunanin ainihin wato yana tunanin ruwa sai je tarar ba komai, haka shi ma wanda yake wannan ayyukan yana tunanin ranar tashin alkiyama yana bin Allah bashi ne saka masa abin da yi, sai ya je ya tarar da Allah sai tarar da ba komai, bai yi komai ba. وجد الله عند فوفاه حسابه يشهد ما منا جيران كذا والله سريع الحساب. وقال تعالى وبنجي تعالى يشهد وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالى يشهد وقدمنا وصم على من سكتي عمدنا وسكتي اتينا عليه معنى ان كفصل راشد عمدنا wa qadimna ila ma amilu, mun nufaci abinda suka aikata, mun nufi aikin da suka aikata, ko ataina alayhi mun kai ga aikin da suka aikata, min amalin na kowane irin aiki ne, faja'alnahu mun sanya shi haba'an manthura. To haba'an manthura shi ma malaman tafsiri sun fassara shi da wato sun masa fassara daban-daban. Wasu suka ce haba'an manthura shine hasken rana da take yake kun in ka dan bude window za ka ga hasken rana ya shigo, kuma in ka dan kalla sai ka dan ganin wata kura-kura haka, kamar wani hayaki ko wani dan kura-kura haka cikin wannan ainihin wato reflection na hasken rana da ya shigo cikin ɗakin ka ta window. Yanzu an ce ka kama wannan hasken, ko ka kama wannan yan kura-kuran da take yawo a cikin wannan hasken, za ka iya kama? To haka kafiri ba zai iya kama aikinsa ba. Aiki yanda wannan kura-kura da kake gani cikin hazahazar rana da ya shigo cikin ɗakinka,
ba zai maka wani amfani ba, to shine haba'an mansura. Allah ta'ala ya maida aikin su kamar haba'an mansura, kamar wannan dan kura-kura da kake gani a cikin hasken rana ya shigo cikin dakinka, kamar yanda ba za ka iya kama shi ba, su ma aikin su ba zai kamu ba. Wasu kuma suka ce haba'an mansura alma'ul mihrab, wato ruwan da aka tuntsarar da shi aka ce ka kamo shi, zai kamu ba zai kamu ba, to haka aikin kafirai zai tashi ranar alkiyama. Wasu kuma suka ce haba'an mansura ita ce kura, wato mun nufi aikin da suka aikata kowane iri na taimako na ceto da suka kai guri kaza, jirgin ruwa ya nitse da mutane kaza, aka gansu sune suna da kayan aiki da na'urori su kai ceto, su ceto mutanen da kaza ya rubuta da su, ko suka nitse jirgin ruwa kife da su, ko dukkan wani nau'in aiki da suke yi na taimako. Allah ta'ala ya ce mun nufi wannan aikin da suka aikata, amma wannan aikin mun sanya shi kamar kura da ta tashi, kura mansuran wadda take ta tashi kawai, da ki kura ta tashi din nan, to wannan daidai yake da aikin kafirai, ma'ana babu wani abu da za su zai tarar na aikin da suka aikata ranar tashin alkiyama. Babban tashin hankali shi ma na gaba, na farko dama yanayin da suka tashi din, na farko sun tashi cikin kaskanci da wulakanci, sannan na biyu za su tashi duk irin ba ana ganin su da turawa da yan ina ne, duk farafa ta ranar tashin alkiyama, fuskan nan baki wulik zake duk bakake za su tashi ranar tashin alkiyama. Sannan kuma aikin da suke ganin sun yi na kaza da suka yi da kungiyoyi iri-iri na taimako da suke abin nan, Allah madaukakin sarki ya ce wannan aikin duk ba zai musu amfani ba ranar tashin alkiyama, saboda babu al-ikhlas wal mutaba'a, ba su yi imani ba, ballantana a samu ikhlasi, ballantana kuma su yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a samu mutaba'a. Da haka Allah madaukakin sarki ya ce aikin da suka gabatar, to gaba ɗaya mun sanya shi ya zama haba'an mansura, abu mara amfani, ya zama kura wadda take a bashekewa, ko kuma ainihin wato hasken rana wanda ya shigo cikin kofa ko windo. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya sake baka misalin irin aikin kafirai, yace matsalul ladina kafaru bi rabbihim, ka san misalin waɗanda suka kafirce da Ubangijinsu, a'maluhum, Allah yace misalin aikinsu karamadi, Allah ya iya buga misali karamadin kamar toka, ishtaddad bihir rih, wadda iska ta tsananta a inda wannan tokar take, fi yawmin asif, a wani irin yini mai guguwa. Ya za ka ga kura, ya za ka ga abin nan toka, na farko tokar ishtaddad bihir rihu, iska ta yi tsanani a inda tokar take, sannan kuma a yini mai guguwa. Kaga komai za ka neme shi, ka za ga ta iska ta yi daidai da ta wargaza ainihin wato wannan tokar. Haka Allah ta'ala yake zai yi wa aikin kafirai, haka aikinsa zai zama ranar tashin alkiyama. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay, ay la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, ba su da iko na amfanar wani abu, mimma kasabu, daga abin da suka tsururuta, daga abin da suka aikata. Zalika huwa dalalul ba'id, Allah ya ce wannan kuwa shine fata mafi nisa. Kai ta aiki tukuru ba dare ba rana, ka bata shekara 50, 60, 70, 80, ka shiga ɗakin bincike ka gano wani abu wanda zai zama wa mutane amfani, ka gano kaza aikin ka kenan, ka kirkiro kaza, kai kaza, ka kai dauki kaza, ka kai gudunmawa kaza, ka tara aiki a haka. Amma ranar tashin alkiyama a ce za a yi wa aikinka irin yanda toka ta samu kanta a gurin da yake da iska, kuma a ranar da ake guguwa, a ce haka za a yi wa aikin mutum ranar tashin alkiyama. Allah ta'ala ya ce zalika huwa dalalul ba'id, in kana neman bata alba'id mai nisa, to shine irin aikin kafirai. Shi wannan shine daidai da karin maganar malam Bahaushe, aikin baban giwa. Wani ban san waye baban giwan nan bane, amma dai ana bada misali, in mutum yayi aikin banza sai a ce aikin baban giwa kenan. kila tsofaffin cikin mu za sun san me ya faru waye ba waye ya akai aka samu wannan kissa ta baban giwa amma dai Bahaushe ya shahara da wannan karin magana aikin baban giwa aikin banza ce an fahimta abinda ba ka bata wa kanka lokaci ka kashe kudinka ka bata energy dinka kuma ba wani abu na amfani da ka samu in mutum ya bata lokaci zai da rana sai a ce af aikin baban giwa to kaga wannan irin aikin kafirai ke da shine aikin baban giwa
na hudu farihatuhu fadihatuhum amama al-khalaiq kunyatar da zasu yi a gaban halitta ba gaban iya mutanen gida ba ballantana a ce ai family ne matsal issue ne na family da Allah tunda dai kun ji ga abin da wane yi to a rufa abin nan issue ne na family bai kamata ba in ma ka je ka fada ka dauki wuka ka burma cikin ka ka san abin ya faru a cikin family haka ake to wannan abu dai a rufe shi yanda ya faru din nan a rufe shi saboda ma wani daga cikin ku ya je ya rawa baki ya saki baki ya fada to kaman ya dauki wuka ne ya burma cikin sa da aka a rufe ko kuma an lawo unguwa ne a ce to tunda dai duk dan unguwa ne dai a yi cikin gida to kunyatar da mutum zai ranar tashin alkiyama amamal khalaiq kowa yana a gaban halitta Allah ta'ala zai yi mutum tik Allah ta'ala yake yi Allah ta'ala ubangiji ta'ala yake wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al ashhadu هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الله تعالى ومن أظلم وانين ما في ذلك ممن افترى على الله كذبا سمد واندي كريكري اي جنجنا والله باب ما في ذلك سمد واندي جلا والله كريا babu mafi zalunci irin wanda ya kwance-kwance shararawa Allah kariya Allah madaukakin sarki yace ulaika waɗanda suke yi wa Allah kariya domin cikin manya-manyan zulubai yi wa Allah kariya yana gaban shirka domin ka koma cikin suratu al-a'raf cikin jerin waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kawo na manyan zulubai wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna yi wa Allah kariya da kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wannan hadari ne mai girma dan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace yi min kariya ba daidai yake da yi wa sauran mutane kariya ba duk wanda yi min kariya yana sani ya tanadi mazaunin sa a cikin wuta dan haka Allah madaukakin sarki yace babu mafi zalunci sama da wanda yayi wa Allah ƙarya ya kirkire ƙarya ya jingina wa Allah ulaika Allah yace waɗannan yu'raduna ala rabbihim ana bujuro da su ne ala rabbihim a gaban ubangijin su za a kawo su gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yaqulu al ashhad shaidu sunan al ashhad mala'iku suna iya zama al-ashhad shaidu a wannan ranar za su ce ha'ula'i waɗannan da kuke ganin su waɗanda kuka ga an bujuro da su an a gaban Allah subhanahu wata'ala allazina kadhabu ala rabbihim sune waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa ubangijin su ala la'natullahi ala adh-dhalimin Allah madaukakin sarki yace ku saurara tsinuwa da la'antar Allah ta tabbata akan adh-dhalimai to kaga wannan abin za a yi musu wannan tereren ne ba wai za a yi ne a boye ba yuqraduna ala rabbihim sannan yaqulu al ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ba wai shiru za a yi ba a zo a hukunta su ba a san ma me suka yi ba sai an faɗi irin laifin da suka yi kowa ya ji da ƴan uwansu da waɗanda kowa yana gurin a ce ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka yi wa Allah ƙarya sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sun ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda in ka dauki janibin ainin yahudawa da dukkan wani wanda ya kirkire ƙarya ya jingina wa Allah shi ma zai shiga cikin nan Allah ta'ala ya kiyashe mu dan haka kenan kaga akwai kunyata a gaban bainal khalaiq a gaban halittun Allah madaukakin sarki abu na biyar takhasumul kafara fil mawqif husuma da musu da zai turnike ya kaure wato a wajen tsayuwa ranar tashin alkiyama tsakanin kafirai shine takhasumul kafara fil mawqif. Kafirai za su turnike da husuma fil mawqif, a wajen tsayuwa ranar tashin alkiyama. Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah madaukakin sarki yace al-akhilla, abokai, abokantaka, ka bude kunnan ka kaji, al-akhilla abokai, masoya, kila aboki da aboki, kila kawa da kawa, kila mata da miji, al-akhilla, al-akhilla masoya, abokanai yawma idhin, a wannan ranar, ba'duhum li ba'din adu. Allah ta'ala ce sashin su za su zama abokan adawa ga sashi, illa al-muttaqin. Allah ya yi togaci ya ce sai waɗanda suka yi abotar su, suka gina abotar su dan Allah dan takawa, illa al-muttaqin. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah madaukakin sarki yace abokai ranar za su zamanto abokan adawa ga sashin su, sai waɗanda suka yi abotar su dan Allah, sai waɗanda suka yi abotar su dan tsoron Allah, sai waɗanda suka yi abotar su dan zuwa gurin alkhairi. Abotar da ta hada su, alkhairi ne ya hada su. To waɗannan su kadai ne ba za su zamanto suna la'antar juna ba, ba za su zamanto suna ainihin wato kiyayya da adawa ga junansu ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa mutum bakwai za su shiga inuwar al-arshi ranar tashin al-kiyama, ranar da babu wata inuwa sai inuwar al-arshi. Daga cikin su akwai rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mutum biyu da suka yi abota dan Allah, mutum biyu da suka yi abota, ko mutum biyu da suka yi kawance dan Allah, ko mutumin da ya nemi matarsa wadda zai aura, ko wadda ya aura, ko ita suka kulla abota da alaka da wanda ya aure ta, suka yi wannan soyayyar dan Allah. To wannan mutane biyu akai suka hadu suka rabu akai, suna daga cikin mutum bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su shiga inuwar al-arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din. Da aka ga kenan duk wata abota wadda aka kullata ba bisa takawa ba, ba akan ayyuka na nagarta ba, to wannan abotar sai su ta zama ruwa masu ita masifa ranar tashin al-kiyama, domin za su dinga tsine-tsine da la'antar junan su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Takhasumul abidin wal ma'budin. Yanzu kenan wancan al-akhilla wa'annan abokai kenan kawance. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ka san wanda zaka yi al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Da aka tun yanzu ka san waye zai zama abokinka, akan me kuka yi abota din, sabida me kake so wane ya zama abokinka, ko me yasa kake so ka kulla alaka da wane, me yasa kike so wance ta zama kawarki, sabida me kuke kawance da wance. Wannan amsar duk gaba ɗaya kana buƙatar, kina buƙatar ki samu wa kanki wannan amsa, sabida wannan ayar Allah madaukakin sarki da yace masoya abokai za su tashi a matsayin abokan kiyayya da adawa ranar tashin alkiyama, illal muttaqin, shine istithna'in da Allah yi. Al-muttaqina su kadai ne kawancan su, abotar su, soyayyar su za ta yi musu amfani, za ma su tashi karkashin inuwar al-arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din. Allah madaukakin sarki ya sa mu yi abota dan Allah. Na biyu, takhasumul abidin wal ma'budin. Sai husuma da za ta turnike tsakanin al-abidina masu bauta, wal ma'budina da waɗanda ake bautatawa. Fi zalika al-yawm ar-rahib, a wannan rana mai ban tsoro, yajma'u Allahu al-mushrikeen, Allah madaukakin sarki zai tattara mushrikai, thumma ya'muruhum, sannan ya umarce su, an yunadu shuraka'ahum, yace su kirayi abokanan tarayyar su fa yunkiru an yakuna lahum shuraka sai su yi inkari su ce su ba su da wasu abokanan tarayya kaga za su fara wato musu Allah ta'ala yace ku kirawo inda kuke shirka da su mana ku kirawo abokanan shirka ku mana fa yunkiru an yakuna lahum shuraka sai su yi inkari wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai su yi jidali su yi musu sai su ba su da wasu abokanan tarayya da suka dinga bautawa ko kuma bayan Allah qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yawma yunadihim ayna shuraka'i qalu adanna kama minna min shahid wa dhalla 'anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis Allah ta'ala yace wa yawma yunadihim ranar da ubangiji zai kiraye su aina shuraka'i ina wanda kuka ce su ne abokan tarayya ta kuka hada ni da su kuka dinga bautawa mana aina shuraka'i ina wadanda kuka dinga hada ni da su abokanan tarayya da kuka dinga hada ni da su qalu sai su masu shirkan nan su ce abannaka ya Allah ai mun sanar da kai ma minna min shahid ba mu da wanda zai iya ba mu shaida ko ma minna min shahid ai ma min shahidin minna ba wanda zai iya ba da shaida akan haka cewa muna da wasu abokanan tarayya ya Allah kaga musu kenan ma minna min shahid shine wa yawma yunadihim aina shuraka'i qalu adhannaka ai a'lamnaka ya Allah mun ma bayani mun sanar da kai ma minna min shahid wa dhalla 'anhum ma kanu yad'una min qabl Allah ta'ala yace abinda suka kasance suna bautatawa min qablu tun gabanin zuwan wannan ranar wa dhalla 'anhum ya bace musu wa dhannu ma lahum min mahis yanzu sun tabbatar ma lahum min mahisin ba su da wani guri da za su buya ba su da gurin da za su tsira su fake daga azabar Allah kaga kenan za a samu ja'in ja su mai yadda cewa sun yi wa Allah shirka to musu ma suke yi su ba su yi shirka ba su da wasu waɗanda suka dinga shirkanta su da Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah wa yawma yahshuruhum ranar da Allah madaukakin sarki zai tara su wa ma ya'buduna da abinda suke bautata wa min dunillah ko ma bayan Allah fa yaqul sai Allah ta'ala yace a antum adlalku fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula Allah ta'ala sai ya tambaye su shin ku ne adlaltum ibadi haula ku ne kuka batar da waɗannan bayin nawa am hum dallu sabil ko kuma su ne da kansu suka bace suka sauka daga kan hanya qalu subhanak su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yanbaghi lana bai kamace mu ba an nattakhidha min dunika min awliya murki wasu majibunta al'amura koma bayanka walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikr sai dai ya Allah matta'tahum kai ne ka dan buda musu ka jiyar da su dadi ka buda musu ka yalwata musu ya Allah wa aba'ahum da iyayen nasu hatta nasu dhikra har suka manta da ambatanka wa kanu qauman bura sun kasance mutane ne halakakku faqad kadzabukum bima taquluna sai Allah ya ce to gashi sun ƙaryata ku bima taquluna game da abin da kuke faɗa fama tastati'una sarfan yanzu gashi ba ku da ikon ku kawar da azaba wala nasran ba za ku iya taimakawa kawunan ku ba wa man yadhlim minkum nudhi'uhu 'adaban kabira duk wanda ya zalunci kansa daga cikin ku za mu dandana masa azaba mai girma kaga Allah madaukakin sarki zai kirawo waɗanda aka bautatawa domin akwai waɗanda an bautata musu ba su da haƙi akwai salihan bayi da an dinga bautata musu bayan mutuwar su wannan ba su da haƙi kamar Annabi Isa mutane sun bautata masa kamar Uzair mutane sun dinga bautata masa kamar Yaquth Ya'uq Nasara Wud Yaquth Ya'uq Nasara waɗannan duk salihan bayi ne bayan sun taimaki addini sun gina addini sun ilmantar sun tafi kuma mutane suka zo suka dinga bautata musu da haka duk wanda aka bautata masa ba bisa haƙƙi ba kuma aka bautata masa ba tare da sanin ya san ana bautata masa ba kamar yanda salihan bayi galibi ana zuwa bautata musu akan kaburburan su kamar Shehu Usman Danfodiyo kaje Sokoto ga gani
kowa in ya karanci littafin dan fodiyo kai ka san yana raye ba zai bari a mai wannan sakarcin to ire-iren bayin Allah da suke nagari da annabawan da aka mutane suka dinga baututa musu to sune Allah madaukakin sarki zai tara su ga waɗanda ake bautatawa ga masu bauta Allah ta'ala zai tambaya a antum su in annabawan ne kamar yanda Allah madaukakin sarki zai tambaya annabi Isa a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai Allah yace hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum kaga annabi Isa ya wanke kansa ba shi yace abota ta masa ba wanda zai fadi kira Jesus to annabi Isa ya baram shi bai ce a kira shi ba ya ce a kira Allah da haka wanda ya kira Jesus ya fadi haka za a kira Uzair shi ma haka haka za a kira Salihan bayi haka su ma Shehu Usman dan fojo za a kira shi ma kai kace yanzu za a fada dinga cewa Shehu Usman Mujaddadi zai Allah ta'ala zai mai wannan tambayar kai ne kace yanzu za a fada ce Shehu Usman kakan jama'a ko kuma irin su Sayyid Abdul Qadir Jilani an fahimta mutun zai tunkuyi kasa yace Sayyid Abdul Qadir za ta ga Sayyid Abdul Qadir ga kuma masu cewa su yan Qadiriyya ne Allah madaukakin sarki zai tambaye su to ku da kuke kira sunan sa kuke kaza kai yanzu kai kace su dinga yi maka haka kai kace yanzu za su kira ka in za a kira maimakon a kira Allah a kira ka kaman shehu wancan mai wali dan Nasiru matsayin ka bai kai ka kira Allah ba shi yasa nace ka kira ni to yanzu kaga shi yanzu waye ce wannan muridin ya baututa masa kaga shi malamin ne tunda mal almajiri ya kira Allah ya nutse a ruwa yace ai na ce maka kai ka kira Allah ka kira ni matsayin ka bai kai ka kira Allah ba ne yace kuma mutane ne basu gane karatu ba sai su ce shirka wannan ba shirka bane shi ba mai bayani ko kwanan baya ma aka nuna min wani yana cewa mahadi da kuka ji ana cewa mini kuma aka sake nuno min shi kuma aka sake saka min shi a abin nan yana cewa wannan zamanin nasa ne yace duk wanda ya bi Shehu Ahmadu Tijjani wuta zashi duk wanda ya bi in yasu wuta zashi yace kai wallahi in ka bi manzo Allah ba ka bi shi wuta zaka yace wannan zamanin nasa ne yace shine gausun wannan zamanin ina jin dan Niger ne yace yanzu za a tambayi tanjaman madu game da abin da ake yi a Niger aka ce ina sai zai da tambayi Muhammad Yusuf yace saboda mai nufin zamanin Muhammad Yusuf ne yace da haka ni ma wannan zamani na ne ina fa hankali fal jununu fununu ai fal jununu fununu an fahimta ga gani ba tamannaita antum sifaqihan munaziran bighairi ana fal jununu fununu au kama kala ne ba sai mai duka bane kawai mahaukaci yanzu wannan ba yanci mahaukaci ba kai ka san mahaukaci ne an fahimta to kaga ashe akwai wanda su suka dinga kiran mutane su dinga baututa musu akwai kuma salihan bayin da su basu ci a baututa musu ba ina fata an gane to shi yasa Allah madaukakin sarki zai kirawo su waɗanda aka yi bautata wa din waɗanda aka dinga kiran su a madadin a kira Allah din sannan kuma za a kirawo waɗanda suka dinga bautata musu din ga tambayar Allah ta'ala wa yawma yahshuruhum randa zai tara su gaba daya ga wanda aka bautatawa ga masu bauta wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu sai Allah ya ce a antum ku waɗanda aka dinga bautatawa a duniya a antum adlaltum ibadi wa ku ne dama kuka batar da bayina na halicce su wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni kuka karkatar da bautar daga ofishina kuka mayar ofishin ku ku ne kuka ce a dinga bautata muku a ki bautata mu a antum adlaltum ibadi haula an hum dallu sabil ko kuma ba ruwan ku ba kusa su ba sune suka bace qalu wayanda aka bautata wa din sai su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yambaji lana bai dace ba a gare mu ya Allah bai kamace mu bai halatta ba a gare mu an natakhidha min dunika min awliya muriki wasu majibunta masoya ko ma bayan ka ya Allah walakin mata'ta ka san dadi wa kaza yawa har kashin romo take ya Allah kai ne ka yalwata musu ka wadata su ka ba su lafiya ka ba su kudi ka tsawaita musu rayuwa suka ji dadi da su da iyayensu hatta na su zikira suka manta da kai ka halice su to bayan kuma lokaci yayi tsawo suka zo suna bautata mana wa kanu qauman bura sun kasance mutane ne halakakku kawai ka kadin kazzabukum bima taquluna sai Allah ya ce to kun ji wanda kuka bauta kun ji sun kareta ku game da abin da kuka fada kun ce su suka sa ku gashi su kuma sun fada kuma ba a kariya a wannan ranar faqad kazzabukum bima taqulun bama tastati'una yanzu a yau ba kwa iya sarfan kawar da azaba ba abin da zai hana yi muku azaba wala nasran ba kuma za ku iya taimakawa kawunan ku ba wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci kansa a cikin ku ne zuquhu azaban kabira Allah ya ce za mu dandana masa azaba ba ɗan karama ba to wannan shine ainihin wato abin da zai faru tsakanin al-abidin wal ma'budin Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu sai mu tsaya takasumul atba ma al-qadatil mudillin abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik